Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai kuma a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Niya da kuma Dalol. Bayan haka za a iya jin mu ta Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Yau ranar Laraba 25 ga watan Satumba na shekarar 2019. Sunana Maryam Dauda tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To, 'yan majalisun dokokin Amurka sun gabatar da wani kuduri wanda zai kai ga tsige shugaban Amurka Donald Trump. A jiya kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya gabatar da jawabin shi a Majalisar Ɗinkin Duniya. Idan kuma muka leka, za ku ji a Burtaniya Prime Minister kasar yana cikin ruwa tsandum.
To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji hira ta musamman da murya Amurka ta yi da ministan albarkatun ruwan Najeriya Injiniya Suleiman Adamu akan ƙudurin ma'aikatar na samar da tsaftataccen ruwa a ƙasar. Bayan haka za ku ji yadda 'yan gudun hijira a jihar Bauchi ke yin kira ga hukumomi akan su taimaka musu. Sannan kuma za ku ji cewa hukumar zaben kasar jamhuriyar Niger ta Sinyi ta yi bikin fara rubuta sunayen 'yan Niger akan girgam ɗin zaɓe na zamani a yankin Dusu. Muna kuma tafa da shirin himma wanda Abdulaziz Ali Ture ya shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta sanar da bukatar da ke akwai ta gudanar da bincike da ka iya kaiwa ga tsige shugaban Amurka Donald Trump bisa laifin neman kasar waje ta taimaka mishi don cin zaben 2020. Wannan matakin da shugaban ya dauka yau ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar. A cewar Pelosi, shugaba Trump shike da haƙƙin duk wani laifi da yi, don babu wanda ya fi karfin doka. Pelosi ta yi wannan sanarwar ne a jiya Talata bayan wata ganawa da ta yi da wasu jagororin jam'iyyar a majalisar, ganin cewar ya kamata a yi wannan a lokacin da ya dace. Akwai wasu munanan aika-aika, amma babu wani wanda ya kusanci da wannan, a cewar shugaban. Haka ne, na haɗa kai, me za ku yi akan hakan? Dan majalisa Tom Milwaukee ya shaidawa manema labarai Pelosi na zargin Trump da rashin mutunta alkawalin da ya dauka na zama shugaban kasar. A jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya ce duk da yake cewar Amurka ba ta neman rikici da kowace kasa, to ba zai yi kasa a gwiwa ba wajen kare muradin kasar. Amurka ta kashe dala $2.5 trillion tun bayan zaben shi don ƙarfafa sojin ƙasar, wanda ƙasar ita ce mafi ƙarfin soji a faɗin duniya. Ya shaida wannan bayanai ne a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya lokacin da yake jawabi. Yana fatar Amurka ba za ta yi amfani da ƙarfin wannan sojin da take da shi ba ga kowa. Trump ya ƙara jaddada cewar Amurka ba ta neman faɗa da kowa. Fatarmu shi ne zaman lafiya, haɗin kai don morewa juna, amma ba zan yi ƙasa a gwiwa ba wajen kare muradin Amurka. Bayan haka ya jaddada wannan gaban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya. Trump ya ƙara da cewar Iran ita ce babbar matsalar duniya. Ya ce tana zaluntar 'yan ƙasarta, kana tana ruruta bala'o'i da yawa a bakin iyakokinta. Muddin hakan ya ci gaba, Amurka ba za ta ci gaba da ƙaƙa ba wa ƙasar takunkumi na ɗaurin da take mata. Kwana ɗaya bayan shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana ƙasar Iran a matsayin ƙasar da ta fi haɗari a duniya, shi ko shugaba Hassan Rouhani zai gabatar da jawabinsa a gaban Majalisar Ɗinkin Duniya a yau. Sauran shugabannin da suka hada da shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron da ta Germany Angela Merkel sun buƙaci Rouhani da Trump su zauna don tattaunawa a tsakaninsu don a kawo ƙarshen duk wannan jekanayika da ke tsakanin ƙasashen biyu, amma duk yunƙurin bai yi nasara ba. Suna nan, muna nan, amma ba mu cimma wata matsaya ba, a cewar Trump a jiya Talata. Amma Rouhani ya nuna alamun shi a shirye yake ya gana, muddin dai shugaban Amurka zai daga wannan takunkumi da ya kakabawa kasar na tattalin arziki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Prime Minister Britania Boris Johnson na kokarin wanke siyasar shi tun bayan hukuncin kotun kolin kasar da ta yanke hukunci jiya Talata da cewar bukatar shi ta dakatar da majalisar kasar ya saba wa dokokin kasar. Hukuncin na nuni da cewar ‘yan majalisun za su koma bakin iyakar aiki a yau Laraba. Ana kuma ci gaba da kara kiran Prime Minister da yi murabus. Burtaniya dai za ta fice daga jerin kasashen kungiyar Turai a ranar 31 ga watan Oktoba, amma wannan ikirarin na Brexit don ficewar kasar ya shiga cikin rudani. Alkalin kotun 11 duk sun amince da hukuncin ba tare da hamayya ba a kan yunkurin na John. Suka kuma kira hukuncin da cewar hukunci ne na bakin iyakar karfin gwamnati. Matakin baiwa sarauniya shawara ta dakatar da majalisar zai iya hana 'yan majalisun gabatar da ayyukansu kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada, a cewar babban alkalin kotun Brendel Hill a jiya Talata. Kotun kolin kasar Spain ta yanke hukuncin cewar gwamnatin za ta iya bada umarni a haƙo kabarin tsohon shugaban kasar Francisco Franco da kin amincewa da yunkurin ko kuma buƙatar iyalansa da suka nemi kada a yi hakan. Za a ɗauki kabarin daga wata makabarta da tsohon shugaban ya gina zuwa wata makabarta wacce aka take ba wajen garin birnin Madrid wanda aka birne tso matar shi. Franco ya mulki kasar tun bayan mulkin Spaniyawa a shekarar 1939 har zuwa lokacin da ya mutu a shekarar 1975. Masu sharhi na bayyana cewar ai wannan bukatar bai dace ba, wanda suke ganin hakan zai amfani da kudin al'ummar kasar ne wajen yin wannan aikin.
El hecho de sumar a Franco es una necesidad, puesto que es absolutamente.
Dauke kabarin Franco abu ne da ya zama dole, amma bai dace a yi amfani da kudin al'umma ba wajen dauke kabarin don za a kashe makudan kudade masu yawa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi yanzu haka. Ministan Albarkatun Ruwa da Tsaftace Muhalli a Najeriya, Injiniya Suleiman Adamu, ya bayyana irin matakan da gwamnatin Shugaba Buhari take ɗauka don samar da tsaftataccen ruwan sha ga al'ummar ƙasar. Ministan ya bayyana haka ne a wata hira da ya yi da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri a gefen taron na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York.
To, ka san dai abubuwan da muke suna da nasaba da kudirin Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya shafi harkar inganta albarkacin ruwan sha da kuma harkar tsafta, da cewa daga nan zuwa shekara ta 2030 ya zama na kowa yana da ƴanci, yana da isasshen ruwan sha ingantacce, kuma yana da tsaftataccen muhalli. Saboda haka duniya tana da interest, tana kallon abin da muke a Najeriya, saboda kudiri ne na duniya, na Majalisar Ɗinkin Duniya. Kuma kamar yadda muka ce, ai kwanan nan ma za a yi babban taro, za a kaddamar da wannan shiri. To, amma duk abin da muke da shi a kudin da za mu kashe, muna da bukatar tallafi kuma daga abin da muke kira development partners, wato abokan hulɗarmu na wajen ci gaba. Abin mamaki shine ba wai ma'aikata ta ce ta shirya shi ba, wata kungiya ce ta Majalisar Dinkin Duniya su suka ba da damar cewa a zo a yi wannan saboda suka kuma kikirawo wasu kungiyoyi na duniya tunda za a gansu akwai tura da yawa da suka shigo wannan taron don su ji abin da muke yi kuma su ga tuma ta ina za su kawo tallafi yadda za a taru a cece al'umma mu samu mu cimma wannan buri.
To kamar yadda ita Majalisar Dinkin Duniya take da manufofi na ganin kowa ya samu ruwa tsaftatacce kuma ko a ina yake, shin a Najeriya ana akwai wannan yunkurin da gwamnati ke yi kwa?
To mu dai a matsayinmu na gwamnatin tarayya muna iyakacin kokarinmu. Abin da yake akwai shine tsarin mulkinmu ya ba wa jihohi ne hukunci da alhakin ba da ingantaccen ruwan sha ga jama'a. Saboda haka shi yasa za ka ga cewa ai gwamnatin tarayya ba ta da gidan ruwa, ba ta da abin da ake kira water board. Saboda ba haƙƙin gwamnatin tarayya ba ne ta ba da ruwan sha ga jama'a. Amma saboda duk abin da ake abubuwa da yawa ma na harkar rayuwa, gwamnatin tarayya tana ba da tallafi wajen kiwon lafiya da ilimi da sauransu, haka shi ma harkar ruwan sha gwamnatin tarayya tana ba da tallafi. Amma abin da yake damuna, abin da na fuskanta bayan na zama minista albarkacin ruwa shekara kusan hudu da suka wuce, shine akwai wasu jihohi wanda kwata-kwata ba sa mai da hankali, ba su dauki harkar ba da ruwan sha da muhimmanci ba, sai su ta kashe makudan kudi a titina da gadoji ko manya-manyan gine-gine bayan ruwan nan banda iska ba abin da ya fi shi amfani. Shine rayuwarka, amma ba su mai da hankali ba, ko kuma sai ka ga su abin da ya dame su a me za su nuna wa wato jama'a idan lokacin zaɓe ya zo bayan shekara hudu. Saboda haka sai su je suna ɗan rijiyoyin bursasai wani aiki dai na wanda ba zai ba ingantacce ba, babban gari sai ga ana mishi rijiyar bursasai ga kogi ta gefen shi, amma ba za ka buɗe famfon ruwa ko a ina a gidan kowa ka shaka amfani da ruwa ba, saboda ba za su kashe kuɗin ba, saboda suna ganin ai za su tafi step ba su gaba. Saboda shi harkar ruwan sha an ka fara aiki ba aiki ne na shekara ɗaya biyu ba, ba aiki ne na shekara biyar ba, za ka yi ne ka ci gaba, sanda kullum haihuwa ake, kullum baki ake samu da za da yake neman ya sha ruwan nan, saboda aiki ne da ya kamata a dinga yin shi.
To irin waɗannan gwamnonin wani irin matakai kuke ɗauka na ganin cewa kun taimaka musu sun yi sun aiki?
To ai shine yanzu abin da muke tunda muka zo shekara hudu kuma har yanzu shine muna yi musu huduba kan cewa su mai da harkar ruwa su bata muhimmanci.
Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri. Yanzu kuma za mu leƙa jihar Bauchi a Najeriya. Bincike na nuni da cewar kimanin 'yan gudun hijira 2000 ne ke samun mafaka a sassa daban-daban na jihar da ke neman tallafi ta fuskar muhalli da abinci da kuma samun sana'ar yi domin dogaro da kai. Wakilin muryar Amurka Abdul Wahab Muhammad na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kamar yadda bincike ya nuna, 'yan gudun hijiran suna zaune ne a manyan garuruwan jihar da suka hada da fadar jihar da kewaye da garuruwan Azare da Komisau, da suke zaune gidajen jama'a da kuma gidajen haya. Shugaban 'yan gudun hijira mazauna jihar Bauchi, Malam Buba Musa Shehu, ya yi jawabi a taron da suka gudanar domin yin nazarin halin da suke fuskanta a jihar Bauchi.
Yanzu haka a Bauchi State muna da mutane household only muna da 56, wannan ma na Boko Haram ne, na faɗa maka wannan hada da na falato, mu magidanta only muna nan mutane 83 banda ƴaƴanmu, akalla muna doshi mutane 200 da yaranmu da matanmu. Saboda haka mu muna da damuwa kullum, dai mu dai muna neman abin da zamu ci yau da gobe. Saboda haka muna roƙon a samu mana mai girma gwamna da a roke shi ya ba mu fili, ko kuma ku taimaka mana ku gaggira mana gidaje wanda zamu iya mu sa kanmu a ciki da mu da ƴaƴanmu. Na biyu, a samu a dan gingina mana inda filin sana'a wanda za mu je mu koyi sana'a, ba sai mu yi dependent kuma akan commissioner ka kulba yi mana ba, ko kuma mu yi dependent akan gwamnati ba. Na uku, iyali mu suna shan wahala idan rashin lafiya ya kama mu, a samu mana inda za mu sha magani wanda ko ina mun tafi muna da tsakati za a taimaka mana. Sannan na biyar, a samu mana gonaki wanda za mu dinga noma a kai, ba wai ku da za ku nema mana gonaki ba, a'a ko haya za mu nema, amma su planting kamar fertilizer ko tractorci to the herbicide an zai yo an har albarkacinka ka taimaka mana.
A gefe guda kuma wakilan kwamitin farfado da shirin Arewa maso gabas sun kawo ziyara jihar Bauchi domin ganewa idan dinan su halin da ƴan gudun hijiran ke ciki. Shugaban kwamitin Manjo General Paul Tarfa mai ritaya ya tabbatar wa ƴan gudun hijiran samun tallafin kwamitin dangane da koke-koken da suka gabatar.
Abin da ya kawo mu ga yadda kuke kuma in Allah ya yarda za mu yi matukar kokarinmu. Makarantu ma abinci ma gidaje ne a ruwan sha duk abubuwan za mu sa cikin abin da za mu yi kokari mu kama mu. Mun san cewa ko ina a nan ma a Gombe ma a Yola ma a Borno ma haka muke amma mu yadda mu ga yadda kuke dole za mu yi kokari iyaka kuma ba zai daidai ba za ku ga abin da za mu yi maku yanzu.
A jawabin sanawar harbin a madadin ƴan gudun hijiran shugaban su Buba Musa Shehu ya roƙi shugaban kwamitin da ya samar musu da muhimman kayayyakin inganta rayuwarsu. Shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Bauchi Alhaji Abubakar Ahmed Kari shine jagoranci ta wagar kwamitin farfado da shirin Arewa maso gabas zuwa wurin ƴan gudun hijiran.
A madadin gwamnatin jihar Bauchi wannan tawaga da kuka gani babbar tawaga ce a ƙasar nan na Najeriya baki daya. Sun zo ne don suna son su ga irin halin da kuke ciki wanda shi mai girma gwamna ya umarce mu kawo su waɗannan wurare don saboda su gane wa idon su saboda su san irin tallafin da za su iya yi.
Mambobin kwamitin dai sun ziyarci jihar Gombe sun kuma gana da ƴan gudun hijirar da ke jihar. Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma za mu leka jamhuriyar Niger inda hukumar zaben kasar ta fara shirye-shiryen zaben da ke tafi shekara mai zuwa. Hukumar ta gudanar da bikin fara rubuta sunayen jama'a akan girgam ɗin zabe a yankin Dusu. Wakilin Murya Amurka Yusuf Abdullahi na dauke da ƙarin bayani.
Gauyen Kargibongu da ke cikin yankin Doso shine hukumar ta zaben Niger mai zaman kanta sai ni ta zaba domin gudanar da bikin soma rubuta sunayen ƴan ƙasar Niger a bisa girgam ɗin zabe na zamani kuma na farko da ƙasar za ta soma amfani da shi a tarihin zabe.
La technologie numérique.
Na'urorin zamani musamman ma waɗanda ake amfani da su wajen shirya kundin rajistar zabe na zamani an tabbatar da sahihancin su a fannin zabe suna da kuma kariya dan haka ne aka fara amfani da su a nahiyar Afirka da ma duniya baki daya.
C'est pour cela qu'elle est aujourd'hui au cœur.
Batun dai na shirye-shiryen zaben shekarar 2021 Jamhuriyar ta Niger na ci gaba da kawo cece-kuce tsakanin bangaren da ke mulki da na ƴan adawa inda kawo yanzu babu wata alama da ke nuna cewa za a samu fahimtar juna tsakanin bangarorin biyu.
Kowane bangaren yayi done kunnan shi ya done idan shi kuma ya sa tahiyar da inda ya zanto in amutun amutun to sai mu ce wannan ƴan siyasa a fisibillahi ba su ma kasan na adalci dan saboda in ba a yi sa'a ba za su tangada mu kasar matsayin da bamu tammani kuma duk abubuwan da muke faɗi dukkan su babu wanda yake daukar na nasara da yake cewa darasi.
Yan adawa dai a Jamhuriyar ta Niger na kalubalantar ita kanta hukumar da ke da alhakin shirye-shiryen zaben na shekarar 2021 dan haka shugaban wannan hukumar ya yi amfani da wannan damar domin isar da wannan sakon zuwa ga ƴan siyasar Niger.
Hukumar zaɓe mai zaman kanta Seni na sa kira da babbar murya da dukkanin ƴan siyasar Niger masu niyyar zuwa zaɓe masu kuma kishin ƙasa da cewa su zo a dama da su wajen shirya wannan girgam ɗin zaɓe na zamani.
A shekarun baya dai wata ɓaraka da ta kunno kai tsakanin ƴan siyasar Niger ta hanyar majalisar tattaunawa tsakanin ƴan siyasa sai NDP ne ake samun fahimtar juna amma a halin da ake ciki a yanzu ana iya cewa al'amarin ya fi ƙarfin wannan majalisar. To sai dai a cewar Alhaji Salisu Ahmadu ƙarshen dai Alewa ƙasa
an kida an so sai an tantamna tunda in ba tantamna bane me za a iya yi to nan kai lissahi ai Bahaushe yake cewa bakin ina gamuwa zuciya bata bata sabawa.
Yusuf Abdullahi daga Nyamei Jamhuriyar Niger.
Madalla gaida Yusuf Abdullahi. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tattauna ne da bakon namu Asman na Ma'azu, wanda aka fi sani da suna Manua, na asalin ƙasar Niger, mazaunin ƙasar Belgium. To Malam Asman, bari mu koma bayan da kace daga iso Turai ka fara aiki, wace sana'a kai ya ka samu sauyin rayuwa bayan shekara nawa kenan ban zuwan ka a wannan yankin?
Ni da nizo Turai gaskiya ka san ba shi ke ni na yi karatu, don sai ni ya kamata in samu in yi wani dan guntun karatu ko da na dan watanni kadan, saboda da wurin da nake sai ni ga akwai ƴan kasuwa na Niger ko na Afrika da dama da ke jawwa, to amma ba su san hanyoyin da za su shiga ba su samu kaya. Allah ya sami yi wannan karatu na ƴan watanni, don kusan ni zaman to kamar wani transitor hakan ga, don ko wanda ya bani hanya. Yanzu for example, idan dan kasuwa ya zo ya ce ga kayan da suka so, ina iya dibawa duk cikin kasar Belgium ko ina na kayan suke, sai mu je in ce wannan mutum. In yi zaka akwai society kin nan wadda inda muka aiki nan ta Abu Dhabi transfer, don kuma ne muka transfer, don ka in kawo mutum nan kuma nan za shi yin transfer na guarantee inda kayan shi ba su kwata, saboda da dama mutanen mu an da ke a cikin wannan kasuwanci ba su yi karatu ba, an sha ana dan fara su, amma da shike Allah ya sa mun gane kuma mun yi karatu bisa wannan abu, don sai muna jawo hankalinsu a zo a yi ciniki bisa ka'ida, kuma a kawo kayan, kuma a yi ka'ida a aka mutum kaya bisa kwa. Don kaga lokacin nan duka sai cuta ta rage bisa wanda aka tafiya, mutum sai ka zo ka bi idan wata kasa can shi ka bashi kuɗi ka rasa inda yi. Don vraiment bisa wannan mun taimaka kwarai bisa ƴan kasuwa na Niger da Afrika gaba ɗaya, shi yasa har yanzu in ka ɗauka muna da mutunci sosai bisa ga duk ƴan kasuwa waɗanda ke zuwa Turai, musamman ni dai ina da daraja ga mutanen su kuma suna da daraja garan, in ka ɗauka tun da bisa Niger da Nigeria da Cameroon da Mali da Chad da Central Africa da Congo da Gabon, waɗanda mutane duka babu wanda ban aiki da su ba, kuma har yanzu babu wanda bani da numeran shi, suna kira na ni kuma ina kira su.
Kinan dai an yi hulɗa cikin kwanciyar hankali da amana ba da cin amana ba.
Mun yi hulɗa da mutanen nan da girma da arziki, har yanzu ina da su babu wanda addadala wajina ni kuma bani dala wajen kowa. Masha Allah, kuma ina musu fatan alheri duka jama'an da suka kasanta dai mun kuɗa da su.
To wannan kamfanin kun ka kafa wani Abu Zaidi Transport, yana da akwai ma'aikata da dama ƴan Niger wanda ke aiki tare da ku a can?
Kwarai akwai ma'aikata, yanzu haka ma akwai ma'aikata ƴan Niger cikin society kenan ta Abu Zaidi, akwai su kwarai.
Malam Asmana, sai kar a yanzu haka kenan kana tsakanin Niger da wannan kasar ta Belgium, ko ka koma Belgium da zama kwata-kwata?
A ni har yanzu wannan da wannan kasa ta Belgium ta zan kasa ta na sarakaci a kasa da adoption kamar inda wadda ta amshe ka. Tun da kaga dai ina da iyali don kuma ta tana can, ina da iya hudu don kuma can an ka aihe su, kuma suna can haka suna ta zancen da muka yi maka rallandi sun kai rantu da suka shiga an ka da makaranta, duk suna makaranta.
Asman na Ma'azu kenan, wanda aka fi sani da suna Manua, na asalin kasar Niger, mazaunin kasar Belgium. Mun gode da bamu damar tattauna tare da kai a cikin shirin na himma ba ta garago, wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu.
Tumma Alhamdulillah a gaida Abdulaziz Adle Turu. Agogon mu a nan birnin Washington DC na cewa karfe 11:25 yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon da muka samu na farko a yau ya fito ne daga Isa Ramin Hudu Hadeja a jihar Jigawa inda yace kamata yayi idan ana sara a rika duba bakin gatari hakika matakin da gwamnatin shugaba Buhari ta dauka na rufe kan iyakokinta da nufin bunkasa tattalin arzikinta abin yaba wane kwarai da gaske sai dai ya kamata shugaba Buhari ya samarwa talakan kasar wasu hanyoyi da za su rage masa radadin kunci da ya shiga na tsadar rayuwa da aka shiga sakamakon wannan taki domin talaka shine takamar gwamnati a gaskiya baba talakawan Najeriya suna cikin damuwa kwarai da gaske muna fata wannan shawara za ta je ga kunnuwan baba Buhari shi kuma Ali Abdullahi Doran Baga yace salam VOA Hausa kisan da kungiyar ISWAP ta yi wa ɗaya daga cikin ma'aikatan agaji da take garkuwa da su abin Allah wadai ne fatan mu shine Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa to sai kuma sakon Abubakar Kawu Girgir inda shi kuma yace salam VOA Hausa baza ba mu daina cewa wata miyar sai a makwabta ba anan jihar mu ta Yobe mutakar makaleka makwabciyar jihar mu ta Borno muka hango yadda tsarin gudanar da mulkin sabon gwamnan su Professor Babagana Umaru Zulum ke tafiya gaskiya ina taya ku murna sosai al'ummar jihar Borno domin dai zamu iya cewa kitan ku ya fara fita daga cikin wuta idan muka duba yadda tafiya ta ci gaba a kowane bangare to amma fatan mu dai shine sabon gwamnan namu ya rungumi ayyukan da suka fi dacewa da al'umma musamman ma talakawa sai kuma sako na gaba da ya fito daga Husaini Abadan Bam a karamar hukumar Dambar jihar Bauchi inda shi kuma yace taron majalisar dinkin duniya na karo na 74 dake gudana a birnin New York muna fatan zai amfana da duniya baki daya yanzu kuma sai sako mu na karshe wanda ya fito daga Yusuf Yushua Faki Isuhundila inda shi kuma yace assalamu alaikum VOA Hausa hakika mu talakawan Najeriya musamman ma manoma mun fara ganin alherin dake tare da rufe iyakokin kasar nan gani yadda amfanin gona ya fara yin daraja gani yadda a kwanakin baya kafin a rufe iyakokin kasar sai talaka ya kai buhun hatsi biyu kasuwa sannan ya siyo taki buhu daya to daga karshe kuma nake roƙon Allah ka dafa wa shugaba baba Buhari da kokari
madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya
Kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta sanar da bukatar da ke akwai ta gudanar da bincike da ka iya kaiwa ga tsige shugaban Amurka Donald Trump bisa laifin neman kasar waje ta taimaka mishi don cin zaben 2020 wannan matakin na shugaban bai dace ba a jiya talata shugaban Amurka Donald Trump yace duk da yake Amurka ba ta neman rikici da wata kasa to ba zai kasa a guyo ba wajen ganin ya kare muradin kasar Amurka ta kashe dala trillion 2.5 tun bayan zaben shi shugaban na Amurka don karfafa sojin kasar ta Amurka kwana daya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana da kasar Amurka kasar Iran a matsayin kasar da tafi hadari ga kowace kasa a duniya shi kuwa shugaban na Iran Hassan Rouhani zai gabatar da jawabinsa a yau a gaban majalisar dinkin duniya
to masararro anan muka kawo karshen shirin mu na yanzu sai kuma can an jima da daddar za ku ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Leo da kuma Daniel Brown da ya taimaka mishi suka bada umarni da engineer Mateo Mestian wanda ta daidaita mana sauti ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga shirin yau da gobe shirin matasa